Sashen Hausa na muryar Amurka yake bagada daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis 14 ga watan Satumba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Aisha da kanan labarai.
To baba, ana kyautata zaton cewa alƙaluman waɗanda suka mutu a sakamakon ambaliyar ruwan da aka yi a Libya ya zarta 6,000 bayan wani ruwa da aka yi kamar da bakin ƙwarya wanda ya barna a Darna da sauran yankunan ƙasar. Shugaban Koriya ta Arewa ya yi alƙawarin baiwa Rasha goyon baya akan duk wani matakin da Putin zai ɗauka yayin da suka gana a jiya Laraba a shahararren tashar jiragen sararin samaniyar Rasha. Sannan an ƙara wa'adin zaman wakafin da aka yanke wa tsohon shugaban Pakistan Firayim Minista Imran Khan bisa zargin kwarmata wasu bayanan sirri tsakanin ƙasar da Amurka.
Kanan labarin kenan. A cikin shirin za ku ji abin da masana ke faɗi a kan gayyatar da aka yi wa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu zuwa taron koli na ƙungiyar G20.
Ni a gani na shugaban ƙasa na Najeriya ya yi abin da ya kamata. Ya ga shugabannin wasu ƙasashe kamar na su Amerika da sauransu inda suka tattauna abubuwan da suka dami Najeriya da yadda za a taimaki Najeriya.
Haka zalika a cikin shirin za a kuma cewa rundunar sojin Najeriya ta ce ta kawo ƙarshen dokar da ƙungiyar IPOP ta kafa a yankin kudancin ƙasar ta zama gida dole. Sa'annan kamar kowace safiyar Alhamis, yau ma muna tafi da shirin domin iyali na Alheri Grace Abdu. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan kun waye gari lafiya. Ga labaran duniyar. Ambaliyar ruwa da aka fuskanta a Libya ta kashe sama da mutum 6,000, sannan ana neman wasu 10,000 da ba a tabbatar da ko ruwa ne ya tafi da su cikin tekun Mediterania ko kuma suna ƙarƙashin baraguzan gidajen da suka ruguje ba, hukumomi suka ce a ranar Laraba. A wani bangaren kuma, ƙungiyar da ke bibiyar al'amuran mutane da suka rasa muhallinsu a duniya IMO ta ce ambaliyar ruwan da ta afka gabashin Libya ta yi sanadiyar rabu mutum sama da 30,000 da matsugunansu. Ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutane 30,000 ɗin da lamarin ya tilasta musu barin muhallinsu. Ainihin mazauna birnin Darna ne da kuma wasu dubbai daga sauran yankunan da suka hada da Benghazi. Wani lamari da ya tsananta ambaliyar ruwan da ya biyo bayan wani ruwan sama kamar da bakin ƙwarya bayan kadawar guguwar Daniel shine fashewar wasu madatsan ruwa biyu da ke saman Darna. Ba a iya tabbatar da alƙaluman waɗanda suka mutu a zahiri ba a ƙasar da gwamnatoci biyu masu adawa da juna suke gasar iko da ƙasar tsawon shekaru 10. Wasu jami'ai sun ce ta yiwu alƙaluman waɗanda suka mutu ya ninka sau biyu. Dakarun Amurka sun koma yin ayyukansu na yaƙi da 'yan ta'adda a jamhuriyar Nijar, inda suke tura jirage mara matuƙa da sauran jirage daga sansaninsu a ƙasar, inji shugaban dakarun samar Amurka da na yankin Turai. Tun bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin bana, dakarun Amurka da aka tura ƙasar su 100,000 sun kasance a cikin sansanoninsu na soji. A makon da ya gabata, hukumomin Pentagon sun ce an kai wasu jami'ai soji da kayayyakin aiki daga sansanonin jiragen saman da ke kusa da Niamey, babban birnin Nijar, zuwa wani sansani da ke Agadez. Ratar kilomita 290 ne tsakanin Niamey da Agadez. Cikin 'yan makonnin da suka gabata, an yi nasarar ci gaba da wasu ayyukan leƙen asiri da ayyukan sa idan a sakamakon tattaunawar Amurka da sojojin juyin mulkin, a cewar Janar James Hacker, wani babban kwamandan sojin saman rundunar Turai da Amurka. Kakakin Majalisar Tsaron Amurka John Kirby ya shaidawa manema labarai cewa Amurka ta damu da yiwuwar kulla wata dangantakar tsaro tsakanin Rasha da Koriya ta Arewa. Kirby ya ce Amurka tana nazarin mu'amala tsakanin Moscow da Pyongyang. Ya ce babu wata ƙasa a doron duniya, babu wani mahaluki da ya kamata ya taimaka wa Putin da kisan 'yan Ukraine da ba su je ba su gani ba. kuma idan suka ci gaba da abin da ke kama da cinikin makamai tsakaninsu, za su bar mu da zaɓin ɗaukar mataki akan hakan, sannan za mu yi hukuncin da ya dace. A ranar Laraba, shugaban Russia Vladimir Putin ya gana da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un a shahararren filin jiragen sararin samaniyar Russia, duk da gargaɗin Amurka da Koriya ta Arewa na cinikin makamai tsakanin ƙasashen biyu. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, daga nan birnin Washington DC.
To badalla a gaida Aisha Anjima kaɗan za ta shigo da cigaban labaran duniya. Amma kafin nan, masana na ci gaba da yin sharhi akan gayyatar da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sami zuwa taron kolin kungiyar kasashe 20 mafiya karfin masana'antu ta duniya, wato G20 kenan, wanda tuni ya halarci taron kuma ya yi kira ga a ƙara kasashen Afirka a cikin kungiyar. A wani bangare kuma, shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira da a sanya Najeriya a cikin mambobin kungiyar. Ga dai wakiliyarmu Rukayya Basha daga Abuja da rahoto akan haka.
Kungiyar mai dauke da rukunin mambobi 20 na kasashen da suka ci gaba da kuma kasashe masu tasowa da ake musu lakabi da G20. An kafa kungiyar ne da zammar shawo kan matsalolin tattalin arziki da mambobin kungiyar suka fuskanta a shekarun baya, inda mambobin kungiyar da suka hada da kasar Amurka da kuma sauran kasashen nahiyar Turai, Asiya da kuma Afirka ta Kudu, wanda ita kadai ce memba a nahiyar Afirka. Mambobin na G20 sun gudanar da taron su na 18 bana a kasar India, mai taken kasa ɗaya al'umma ɗaya da kuma ci gaba bai ɗaya. A taron nata, kungiyar ta gayyaci shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu, wanda baya daga cikin membobin kungiyar ta G20, kuma ya samu ganawa da shugabannin kasashe da dama, ciki har da shugaban Amurka Joe Biden. Bayan ganawar tasu, fadar White House ta wallafa bayanin shugaba Biden, inda aka ji yana jinjinawa shugaban na Najeriya bisa irin jajircewarsa wajen ganin ɗorewa demokradiyya a nahiyar Afirka. Shugaba Biden ya ce Najeriya jagora ce a bangaren demokradiyya a nahiyar. Shugaban na Amurka ya kara da cewa Najeriya ce kan gaba a fannin tattalin arziki a nahiyar, ya kuma yi kira da a sanya ta cikin mambobin na G20. Shin ko yaya masana ke ganin gayyatar da aka yi wa Najeriya da kuma yunkurin sanya ta cikin jerin mambobin kungiyar G20? Ambassador Dahiru Suleiman, tsohon jagora ne na samar da zaman lafiya a kasar Sudan, ya ce wannan gayyata da aka yi wa Najeriya ma an yi jinkiri.
Ibi a gani na gayyatar da aka yi wa Najeriya ma an yi jinkiri da yawa. Da ya kamata tuntuni Najeriya ake gayyatar ta taron wannan kungiya da kasashen da suka ci gaba da waɗanda suke tasowa. Tinubu ya yi maganganu wanda ni a gani na shugaban ƙasa na Najeriya ya yi abinda ya kamata. Ya ga shugabannin wasu kasashe kamar na su Amerika da sauransu, inda suka tattauna abubuwan da suka dami Najeriya da yanda za a taimaki Najeriya.
A kadar ta cewa Najeriya ta shiga cikin wannan kungiya ta G20, shiganta wannan kungiya zai taimaka wa Najeriya ce kadai ko kuma su ma waɗannan kasashe da suka gayyaci Najeriya su ma za su ci gajiyar shigan Najeriya wannan kungiya ta G20?
To irin wannan abin da ka suke cewa shuɗe ka, ba za ka je wajen taro irin wannan kai kawai ka je ne a biya maka bukata ba. A'a, su waɗannan ma suna da abubuwan da suke so a yi musu na biyan bukata, don haka an tattauna da abubuwan da za a yi. Ni yadda na sani, wato kasashen waje suna tartar da Najeriya saboda rashin gaskiya, yanda ba in aka sa hannu a takarda ba za a zo a bishi yanda ya kamata ba. Amma yanzu ni yanda daga kamun ludayin Tinubu da gaskiya ke ya.
Dr. Isa Abdullahi, masanin tattalin arziki ne a Jami'ar Tarayya da ke Kashiri, ya ce Amurka ta yi la'akari da yanda karfin tattalin arzikin Najeriya yake a nahiyar, da kuma sabbin tsare-tsaren da ta zo da shi a fannin nesa Amurka take son shiga ta cikin jerin mambobin na G20.
Shugaban kasar Amurka, wanda bisa ga karfin tattalin arziki kusan kasar da ita ce mafi karfi a duniya, suna la'akari da irin damar da Najeriya take da shi a wajen ta bunƙasa, ta zamanto kuma za ta iya jagoranci daga kasashen Afirka gaba ɗaya, lura da ita ce tafi karfi a Afirka. Kuma wani abu na kwanakin nan wanda ya zamanto Najeriya ta ɗanyi ta goma shi a wajen kasashen yammacin duniya, wato tsare-tsaren da Najeriya take budawa na jari hujja akan tattalin tattalin arzikinta a yanzu.
Yan magana dai na cewa me kamar zuwa ka aika. Rukayya Basha, muryan Amurka daga Abuja a Najeriya.
To madalla a gaida Rukayya Basha. Ana tare ne da sashen Hausa da muryan Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ku ga Aisha da ci gaban labaran duniya.
Ministocin harkokin wajen kasashen G7 da tarayyar Turai sun yitar da abin da suka kira zabuka marasa kan gado da aka gudanar a yankunan Ukraine da Rasha ta mamaye, inda suka ce an yi haka ne domin a halasta wa Moscow ikon yankunan da suka karbe da karfi ba bisa ka'ida ba. An gudanar da zabuka a Crimea da lardunan Ukraine da ke Donetsk, Luhansk, Zaporizhia da Kherson, inda jam'iyyar shugaba Vladimir Putin United Russia Party ta lashe akalla kaso 70 na zabukan da aka gudanar. Ya zuwa yanzu ba a kai ga bayyana cikakken sakamakon zabukan ba. A wata sanarwar da aka fitar a ranar Laraba, ministocin sun ce zabukan cin zarafi ne ga yancin kai da ikon mulkin Ukraine. A ƙarshe, wata kotu ta musamman a Pakistan ta ƙara wa'adin zaman wakafin da aka yanke wa tsohon Prime Minister Imran Khan da makonni biyu a ranar Laraba, wanda yake da alaka da wata ƙarar da aka shigar wacce ke zargin shi da kwarmatawa al'umma bayanan sirrin diplomasiyyar kasar da Amurka. Khan, wanda ya musanta aikata wani laifi wanda ake gudanar da shari'ar tasa a cikin sirri a gidan gyara hali na Atok a yammacin Islamabad, inda yake tsare tun ranar 5 ga watan Agusta, tun bayan da aka tuhume shi da laifukan cin hanci kana ana aka yanke mishi daurin shekaru 3. Wannan sabuwar shari'ar da na da alaka da batun wata takarda daga Washington, inda Khan ya ce yana da shaida cewar Amurka ta hada baki da sojojin Pakistan mai karfi wajen cire shi daga kan mulki a shekarar da ta gabata ta hanyar amfani da majalisar kasar.
A gaida Aisha da ta karanto mana labarai daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da lazumar mu sake komawa ga rahotanninmu. Baba Hassan rundunar sojan Najeriya Lieutenant General Taurid Lagbaja ya bayyana a baya-bayan nan cewar rundunar sojan kasar ta dauki matakin kawo karshen dokar zaman gida dole da kunda haramtaccen kungiyar IPOB ta kafa a yankin kudu maso gabashin Najeriya a wani mataki na aikin haɗin gwiwa. Haka zalika al'ummar yankin na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan wannan batu. Wakilinmu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar ya aiko mana da rahoto akan haka.
Babban hafsan rundunar sojan Najeriya a baya-bayan nan Lieutenant General Tarib Labaja ya sanar da cewa matakan da 'yan kungiyar nan ta IPOB ke dauka na ci gaba da haddasa rudani na tilasawa mutane zaman gida na dole. Rundunar sojan Najeriya dai ta ce wannan ya kawo karshe, kuma ta ce dakarunta sun kawar da batun na zaman gida na dole bisa amfani da wasu dabaru a yankin na kudu maso gabashin kasar. Haka kuma rundunar ta ce ta ƙara ƙaimi wajen yakar 'yan kungiyar ta IPOB tare da ENS a yankin na kudu maso gabashin kasar. Sojojin dai sun ce sun yi amfani da wasu dabaru ne domin kawo ƙarshen tashin hankali a yankin na kudu maso gabashin kasar. 'Yan yankin na kabilar ta Ibadi na ci gaba da bayyana irin halin da suka shiga sakamakon wannan bayani na rundunar sojan kasar. Ga ma abin da suke cewa.
As for me, sit at home is general. It's news all over the world that it has been cancelled.
Wannan yana cewa ne sunana Dan Abia, kuma ra'ayina shine game da dokan nan ta zaman gida na dole. Zan iya cewa ta zama ruwan dare wanda a baya aka sanar da dakatar da ita, kuma jama'a na cikin fargaba. To amma wasu na amfani da ranar Litinin kan cewar ba a fita domin bin umurnin kungiyar ta IPOB. Mutane dai ba sa fita kuma ba su gudanar da har harkokinsa na yau da kullum sakamakon gallabar 'yan bindigar ta IPOB. Muna cikin zulumi, to amma dai tunda mun ji sanarwa daga rundunar sojan ƙasar za mu samu maslaha ga dukkan alamu. Idan ka tuna a baya babu kasuwanci kuma babu sufuri, babu tafiye-tafiye, amma dai muna fatar samun sauki. Su ma dai sarakunan gargajiya a jihar Taimo na ci gaba da kuka halin da suka shiga musamman na batun tsaro da tattalin arziki a jihar. Wani basarakin gargajiya Eze Oho ya ce,
"There is still insecurity, fear everywhere. Nobody moves out freely."
Yana cewa ne akwai matsalolin tsaro a jihar Imo, kuma jama'a ba su iya tafiye-tafiye, suna cikin daddar, kuma babu wanda ya tsira, kuma babu wanda zai iya tafiya musamman ranar Litinin a cikin kwanciyar hankali a fadin jihar Taimo, musamman ƙauyuka. Muna son kowa da kowa ya iya tafiye-tafiye ba tare da tashin hankali ba. Haka kuma abinda ke haddasa rashin tsaro shine rashin aikin yi wanda matasa ke fuskanta. Muna kira ga hukumomi da su dauki matakan da suka dace domin kawo ƙarshen tashi-tashin hankula a yankin na kabilar ta Ibo. Gwamnan jihar Imo, Sanata Hope Uzodinma, kan batun na tsaron ya ce,
"I cannot now tell you that the first thing is believing. I see people moving, going about their business."
Yana cewa ne ba zan iya cewa kai tsaye ba mun kawar da matsalar tsaro a fadin jihar Taimo, to amma na san cewar mutane suna tafiye-tafiye na cin kasuwanci musamman ma a ranar Litinin da Talata. Babu wani bambanci, kuma dokan nan ta zaman gida na dole, babu ta a jihar Imo da ma daukacin jihohi biyar na yankin kudu maso gabashin kasar. Muna daukar matakan da suka dace musamman a wasu wurare da babu tsaro. Muna amfani da jami'an tsaro na soji domin kawo ƙarshen matsalolin tsaro. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya.
Ta gaida Lamido Abubakar Sokoto. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25, 31, da wato a jamhuriyar Niger. Kuma za a saurare mu ne a VOA Hausa, wato a tashar mu na VOA, wato kan mita 102.5 zangon FM. Yanzu ku ga shirin mu na gaba.
Ya Allah, ya Allah, na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka tonka huiba.
Ke za a tura kuɗi a kai jihohi hannun gwamnoni da 'yan siyasa, ina tabbatar muku mutane da yawa ba za su samu wani abin kirki ba. Idan dai ba za su yi tsakani da Allah ba, to wallahi ba a zuwa ko'ina.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Matakin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya dauka na rage radadin janye tallafin man fetur da ya jefa talakawan kasar cikin halin kakanuka ya babbaya da kura. Kasancewa galibin waɗanda aka yi shirin domin su suna ganin biliyoyin da gwamnatin tarayyar ta bayar zai kare tsakanin su da na kusa da su. Batun da shirin domin iyali zai fara haska fitila kenan yau. Mun kuma gayyaci Hajiya Aya, Talatu Levi Barka Hassan, uwar gida, uwa kuma yar fafatukar kare hakokin mata da iyali. Sai kuma Hajiya Safiya Ahmadu Manu, ita ma uwar gida, uwa da kuma mai sharhi kan lamura. Na fara da neman sanin yadda Hajiya Aya ke ganin wannan matakin da gwamnatin tarayya ta dauka izuwa yanzu. Sai ta bayyana cewa,
"Gaskiya magana, gaskiya in dai za a faɗa, wannan abin da suka dauko ba bai yi ba, kwata-kwata bai yi ba. In dai ma aka ce za a tura kuɗi a kai jihohi hannun gwamnoni da 'yan siyasa, ina tabbatar muku mutane da yawa ba za su samu wani abin kirki ba. In dai har gwamnati za ta yi adalci, tana son wannan tallafi ya je ga hannun jama'a, a fara daga ma'aikatan gwamnati, a biya direct daga salary account da ma'aikata, sannan kuma a bi kamar irin microfinance bank, su a ba su amfani da facility ɗinsu, a je a bi entrepreneurs, ‘yan kasuwa, kuma a yi amfani ɗinsu. Inda yawancin irin microfinance bank ɗin nan suna da members da yawa, akwai 'yan kasuwa da yawa da suka yi rijista da su kwadafi. Idan aka bi su aka haɗa wannan aka ba su, da kuma association na 'yan kasuwa, kuma a involving ɗinsu su kawo numbers ɗinsu da account ɗinsu direct a tabbatar an sanya account ɗin individual. Yanzu kamar abin da muke gani a social media kuma physically ma da ido an kawo ɗan kofin shinkafa da ɗan kunnin man gyaɗa wai an ce wannan shine palliative tsakani da Allah mutum iyali masu ƴaƴa hudu da su kansu iyayen mai kofin shinkafa ɗaya zai musu mai kunnin mai zai musu gaskiya tsakani da Allah inda dai zai a shugaban ƙasa ya san da wannan bayanin gaskiya ai mai ƴan Najeriya adalci idan mutane na cikin akuba da azaba zai ya tallafin mana da ake kuma tun da aka wannan biliyoyin kuɗi da aka jiddo maimakon a ba individual su kwashe daga su iyayen su cinye ai matalakan Najeriya adalci a can nufin da za a yi a raba kuɗin nan direct daga hannun gwamnati zuwa tallakan nan ina ga zai fi alfanu don in ba su ga wannan yadda muka ga an fara raba wannan palliative din to kowa ma hidda rai daga wannan palliative don wasu ma har ciwo suke ji da rin neman koko shinkafa ai ko palliative bai yi ba kuma yanzu aka rike kasashen da suka ci gaba da su suke yin al'amarinsu mu yanzu an yi ka yanzu na sun raba nan da aka raba palliative kowa ya gani an da duka kuma a ga ana da jura ma da suna faruwa kasa tsakani da Allah wannan abu da ya ɗauko cewa zai bada a jihohi a raba a kan yi da Allah ba wani tallafin da zai samu wannan palliative ya canza magance tun da wuri ni gaskiya tsakani da Allah ba a yi na wani zai tallafin mai ni dai bai yi ba sannan zai yi tallafin man fetur bai yi ba dai in za a zai yi tallafin man fetur amma sai a ɗauki wasu matakai wanda za a tabbatar shi kanshi man fetur ɗin ya wadata a ƙasa muna da refineries a Najeriya tun lokacin zamanin shugaba Buhari ya alƙawarin cewa zai gyara bai gyara ba to abinda aka baro bayan shekaru ana ta biya ba a zo a ce kawai farar ɗaya an janye shi abinda ya kamata da shi shugaba Bola Tinubu zai ma 'yan Najeriya adalci kamata ya tabbatar ko matakan man fetur da yake ya gyara in ya tabbatar ya gyara ta suna wannan aiki sannan sai a hankali ba ma farar ɗaya ba a ce wai kawai a tashi wace gari ake an zama sun nufin man fetur a'a da ma ƙasa ga wannan man fetur sun aka dogara gare shi an janye man fetur hanyoyin sufuri sun yi tsada abinci babu tunda ko abincin ma ɗaukaci daga wannan yanki zuwa na yanki dole sai ta motoci ta hanyar sufuri ake yin shi to an zuwa a ta motar za ka shiga ma ta je daga wata unguwa zuwa ta unguwa kuɗi sun koma sun ninka kashi uku to inda tsakani ga Allah wannan janye mai tunda abin da suka kai Najeriya kaɗai yake amfana da shi a ƙasar nan kamata ya kan ce an yi wannan man fetur duka da ra'ayina a samu ko matatar fetur ɗaya a gyara a Najeriya tunda akwai ta Kaduna akwai ta Port Harcourt akwai ta Warri sai ko kwara ɗaya daga cikin sai tabbatar cewa cikin wata biyu zuwa uku ya gyara ta ana sarrafa manna a Najeriya ana saida shi a farashin gwamnati to wannan sai a janye amma yanzu janye tallafin nan kawai da aka yi tsakani ga Allah an jefa 'yan ƙasa cikin wahala tun ba ta daka ba talauci ma dama can muna ji da talauci ilza'i da mamaye mutane gaba da baya akwai magidantar da iyali da kusan kashi 60 a Najeriya da ba su ma iya cin abinci sau uku a rana kuma duk dalilin a ƙuba wannan janye tallafin man fetur ne ai ko janye tallafin man fetur bai mamu rana ba ko da shi kaɗai ne za a ban matalaka ya san ya ɗan ƙaru da wani abu a gwamnatin demokuraɗiyya da ake faɗi mamu tsakani ga Allah da an ƙaru amma janye shi nan ko an sanya ta na kawo Najeriya cikin akuba.
Idan kika lura kowace jiha duk da yake shugaban ƙasa ya ba da kuɗaɗen na a dukkan jihohi bai ɗaya in kika lura kowace jiha ta yi tsarinta yadda za ta raba wannan tallafi na ji a wata jiha za a bi mazaɓa-mazaɓa za a bi ma'aikatun gwamnati za a bi ƙungiyoyi har akwai jihohin da na ji ma har da ƙungiyoyin 'yan jarida wai saboda kar su sa ido akan abin da ake ribawa to ban san wannan ko zai zama toshiyan baki ne ko kuma zai zama kasansu ne suna tunda dai su ma suna unguwa kuma suna da ma'aikata to ban san ban fahimci dai ainihin abin da yasa ake so a yi haka ba to amma bisa ganinki a matsayinki na uwar gida ma'aikaciya inda za a raba wannan tallafi da gwamnatin tarayya ta bayar wani tsari ne kike gani idan da an bi zai amfani talakawa?
Gaskiya magana gaskiya, wannan kuɗi da aka ba state government mu gaskiya ba su ba. Inda ma'ajisi ya ma ya gyara refinery da ya ce mu talakan Najeriya. Yanzu dai kuɗi an ba shi biliyan biyar, ko da yake an ce biliyan biyu ne suka fara ita gare shi. In suka lura yadda ake raba wannan palliative care, ko abincin wuni ɗaya ga mata ne ƴaƴa biyu da mijinta zai isa ci. Yanzu nasarar ai ga shi ana nuna sun fara raba kofin shinkafa ɗaya da ɗan kullun man gyaɗa a leda. Tsakani ga Allah wannan ni zai mataimaka. Wannan ni inda da yadda za a yi shugaban ƙasa ya ji wannan magana tawa, wannan palliative da ya ce zai bada sabu bai yi mataimakan Najeriya rana ba. Zai ma da wani amfani ga talaka, ai ƴan siyasa muna tare da su, gwamnatin muna tare da su. In gaskiya ne ana son a ba talakan Najeriya da ma'aikata wannan palliative ɗin, ma'aikata 70% da ma'aikatan gwamnati suna kan IPPS, akwai care system da ake yi, a tura kuɗin ta nan wurin magani. Sannan kuma masu aiki state government su ma ana biyan salari, a biya ta salari channel ɗin su magani. Sannan wa'anda ba su aikin gwamnati da 'yan kasuwa a bi zama kuma finance bank a raba musu. Amma in dai aka ce 'yan siyasa, 'yan siyasa Najeriya da mutum su zasu rubuta wannan kuɗi, to daga 'ya'yansu sai 'yan uwansu, ko ma wasu 'yan siyasa ma sai in ka san wani babba a cikin 'yan siyasa shi ne za su iya ba ta gaskiya tsakani ga Allah ba za a yi adalci ba. Mu kwandon shugaban ƙasa ma ya wuce wannan palliative ya tada mu matakan man Najeriya. Wannan man tekin ɗin ya wadata, sannan kai ya samu tafiyar rayuwa, amma yanzu a haka yadda ake. Tsakani ga Allah kuma kan Najeriya na cikin al'ubar yunwa. Kuma duk inda yunwa take ba ta da amfani a duniya.
To Hajiya Safiya, a ganinki yanzu bisa ga waɗannan matakai da gwamnonin jihohi suka ɗauka na raba wannan kayan masarufi, ina kike gani ya kamata ya yi a gyara? Yaya ne gwamnonin da aka ba su wannan amana za su iya yin gyara bisa ga abin da kuke ji kuna gani a halin yanzu?
To mu da yadda muke gani za su yi gyara shi ne su yi tsakani da Allah, in sun san tsakani da Allah. Domin magana ita ce idan dai ba za su yi tsakani da Allah ba, to wallahi ba a zuwa ko'ina.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Hajiya Ayata Latulebi Barka Hassan da kuma Hajiya Safiya Ahmadu Manu, sai kuma Dadi Balewa daidai da ta sautin shirin a madadinsu duka alheri. Ki cewa ala tabbatar mana da alherin sa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya.
Kuma da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To a takaicen, ambaliyar ruwan da ake fuskanta a Libya ta kashe sama da mutum 6,000, sannan ana neman wasu 10,000 da ba a tabbatar da ko ruwa ne ya tafi da su cikin tekun Mediterranean ko kuma suna ƙarƙashin baragozan gidajen da suka ruguje ba, hukumomi suka ce a ranar Laraba. A wani bangaren kuma, kungiyar da ke bibiyar al'amuran mutane da suka rasa muhallansu a duniya IMO ta ce ambaliyar ruwan da ta afka gabashin Libya ta yi sanadiyar raba mutum sama da 30,000 da matsugunansu. Dakarun Amurka sun koma yin ayyukansu na yaƙi da 'yan ta'adda a jamhuriyar Nijar, inda suke tura jirage mara matuƙa da sauran jirage daga sansaninsu a ƙasar, in ji shugaban dakarun saman Amurka da na yankin Turai. Tun bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin bana, dakarun Amurka da aka tura ƙasar su 100,000 sun kasance a cikin sansanoninsu na soji. Kakakin Majalisar Tsaron Amurka John Kirby ya shaidawa manema labarai cewa Amurka ta damu da yiwuwar kulle wata dangantakar tsaro tsakanin Rasha da Koriya ta Arewa. Kirby ya ce Amurka tana nazarin mu'amala tsakanin Moscow da Pyongyang. Ya ce babu wata ƙasa a doron duniya, babu wani mahaluki da ya kamata ya taimakawa Putin da kisan yan Ukraine da ba su ji ba, ba su gani ba.
Kama sauraro, da haka da muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma can da hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda zai zo ƙarfe 7 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Kafin mu yi sallama da ku, bari mu miƙa ta'aziyya ga iyalan gidan Madugu Ango a Kumasi da na gidan marigayi Alhaji Bature Mai Nama na rasuwan Hajiya Mami, wato Hajiya Mamin Talle, wanda za a yi addu'arta na kwana 3 da safiyar nan a birnin Kumasi.
to Allah ya jikanta da sauran magabata baki daya. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu ta tsaya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya shirya ya bada umarni da ba injiniyan mu na wannan safiyar Mr. Jimmy Cook. Baba Yakub makeri ne nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.